Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Haka kuma a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Za kuma a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yau ranar 15 ga watan Yuni na shekarar 2017. Nazir Ahmad Hausawa ne daga birnin Washington DC tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Da farko ga kanin labarai.
To Nazir, ƴan sanda a London sun ce akalla mutane 17 ne aka tabbatar da mutuwarsu a gobarar da ta lakume wani gida a birnin na London. Jami'a a Somalia sun ce akalla mutane 29 aka kashe a wani harin da kungiyar Al-Shabab ta kai a wasu fitattun gidajen cin abinci da ke birnin na Mogadishu. Sannan a yau Alhamis ne shugaba Trump ya soki rahotannin da ke cewa mai shigar da kara na musamman da ke bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka yana bincike kan ko ya yi yunkurin hana doka ta yi aikinta.
To wannan haka yake. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa jami'an 'yan sanda sun tarwatsa ɗaruruwan masu sana'o'in hannu da suka gudanar da zanga-zanga da barkonan tsohuwa a jihar Niger.
Kusa awa biyu hanya ba mu iya wucewa, an bi cikin lamuna kuma da hanyar mutane su wuce kan kiya, shin ba mu da doka daga gare?
To bayan haka muna dauke da rahoto akan sauye-sauyen da 'yan majalisar kasar Niger suka gabatar akan tsarin zabe. In kuna tare da mu za ku ji shirin Sai Bango Ya Tsage wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo muku game da nasihar Azumi. Amma yanzu ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. ƴan sanda a London sun ce akalla mutane 17 ne aka tabbatar da mutuwarsu a gobarar da ta lakume wani gida mai hawa 24 a ranar Laraba, amma sun ce ana fargabar adadin zai iya karuwa. Shugaban ƴan sandan birnin na London Stuart Candy ya ce ana kula da wasu mutane 37 a asibiti, inda 17 daga cikinsu suke cikin mawuyacin hali. Amma ya ce abu mafi muhimmanci a gare su a yanzu shine a gano mutanen da suka bata. Kwamishinar hukumar 'yan kwana-kwana Dani Katin ta ce masu bincike na haɗa kai da ƙwararru a fannin gine-gine domin a auna yadda za a baiwa masu aikin ceto damar shiga cikin ginin ba tare da an fuskanci wani haɗari ba. Ana son yin hakan ne domin a gano musabbabin gobarar a kuma nemo sauran waɗanda ke cikin gidan, inda ta ce mai yiwuwa wannan aiki ɗauki makonni kafin a kammala shi saboda girman ginin. Ita dai wannan gobara ta ruru cikin sauri a birnin da ake kira Grenfell Tower da ke yammacin birnin London da sanyin safiyar yau, a wato sanyin safiyar ranar Laraba, inda mazauna ginin da dama suka makale. An yi kiyasin ginin na ɗauke da rukunin ɗakunan kwana 120, inda aƙalla mutane 600 ke zaune a cikinsu.
To jami'ai a Somalia sun ce aƙalla mutane 29 aka kashe a wani harin da ƙungiyar Al-Shabab ta kai a wasu fitattun gidajen cin abinci da ke birnin Mogadishu. Wani kakakin a hukumar tsaron ƙasar ya faɗa a yau Alhamis cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da fararen hula 18 da mata 7 da kuma su maharan su 6. Waɗanda suka farma gidajen cin abincin 2 da ke gundumar Hodan a babban birnin ƙasar ta Somalia. A baya wata majiya a cikin jami'an tsaron ƙasar ta faɗa wa sashen Somalia na Murya Amurka cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da wasu jami'an ƙasar su 5, yayin da aka yi musayar wuta da maharan. Majiyar ta ƙara da cewa wasu ƙarin mutane 3 sun mutu bayan wata fashewa da ta auku sanadiyar hurga gurneti da maharan suka yi. Daga cikin fararen hulan da aka kashe har da wani ɗan ƙasar Siriya wanda ya tsere wa rikicin ƙasarsa yake aiki a gidan cin abinci a matsayin kuku. Harin ya faru ne tun da yammacin jiya Laraba, inda wata mota ɗauke da bom ta fashe a wajen gidan cin abincin.
A yau Alhamis ne shugaba Trump ya soki rahotannin da ke cewa mai shigar da ƙara na musamman da ke binciken katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka yana bincike kan ko ya yi yunkurin hana doka ta yi aikinta. Trump ya shiga shafinsa na Twitter da sanyin safiyar yau Alhamis, inda ya ce a baya an yi ƙoƙarin a nuna akwai alaƙa tsakanina da Rasha, amma babu hujja, yanzu kuma an ƙirƙiro batun cewa na hana doka ta yi aikinta. A wani saƙon Twitter na biyu kuma, Trump ya ce mutane suna shaida bita da kullin siyasa mafi girma a tarihin siyasa Amurka, wanda wasu ɓata gari ke jagoranta. Shugaban Amurka ya mai da wannan martani ne bayan da rahotanni a jiya Laraba suka nuna cewa lauya na musamman wato Robert Mueller na shirin yin hira da wasu manyan jami'an tsaron ƙasar kan buƙatar da Trump ya gabatar na a yi watsi da binciken alaƙar tsohon mai bashi shawara kan harkar tsaro wato Michael Flynn da jakadar Rasha da ke Amurka. A watan Fabrairu, Trump ya sallame Flynn daga aiki bayan da ya kwashe kwanaki 24 kacal yana rike da mukamin. Bayan da ya gano cewa Flynn ya yi wa mataimakin shugaban kasar Mike Pence ƙarya kan tattaunawar da suka yi da jakadan na Rasha, wato Sergey Kislyak.
Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Za a gudanar da wasan kwallon baseball, wato wasan kwallon kulki da 'yan majalisar dokokin Amurka suka shirya kamar yadda aka tsara a nan birnin Washington, duk da wani harin bazata da aka kai kan wasu 'yan majalisar na jam'iyyar Republican yayin da suke atisayin a matsayin shirin wasan. Wannan hari ya kai ga dan majalisa Steve Scalise ya ji mummunar rauni. Sai dai shugaba Donald Trump ba zai halarci wasan ba, wanda aka shirya a matsayin gidauniyar samar da tallafi, ko da yake rahotanni sun ce yana son halartar wasan amma kuma karancin tsaro ya sa ya soke halarta. Yanzu haka Scalise na cikin wani muyacin hali bayan da aka yi masa aiki, inda likitocin asibitin da ke lura da shi suka fitar da wata sanarwa a jiya Laraba cewa zai buƙaci ƙarin wata tiyatar. Mutumin da ya kai harin bindigar, James Hawkinson, mai shekaru 66 kuma mazaunin Belleville a jihar Illinois, ya samu rauni daga harbin da 'yan sanda suka yi masa, daga baya ya mutu. Harin ya faru ne a wani wajen hutu da ke Alexandria a jihar Virginia, a tsallaken wani rafi da ba shi da nisa da inda za a buga wasan.
Prime Minister Pakistan Nawaz Sharif ya ba da shaida a gaban wani kwamiti da kotun kolin ƙasar ta kafa a binciken da ake yi kan ko iyalansa sun yi amfani da kudaden haram wajen mallakar kadarori a kasashen waje. Kwamitin binciken, wanda na haɗin gwiwa ne da ya haɗa da ƙwararru daga ɓangaren fararen hula da hukumomin soji, ya riga ya saurari bahasi daga wasu 'ya'yan Prime Minister su biyu waɗanda 'yan ƙasar Burtaniya ne, kuma su suke kula da harkokin kasuwancin iyalin na Sharif. Dukkaninsu dai sun musanta zargin cewa sun aikata laifin cin hanci da rashawa da kuma yin ba daidai ba.
Malala Muhammad Lalo, labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. To, 'yan sanda a jihar Niger sun tarwatsa ɗaruruwan masu sana'o'in hannu da barkonan tsohuwa a yayin da suke gudanar da zanga-zanga ga Mustapha Nasiru Batsari da cikakken rahoton.
Jami'an tsaro a Najeriya sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye wajen tarwatsa wasu ɗaruruwan masu sana'o'in hannu da suka gudanar da wata zanga-zangar nuna rashin amincewa da wasu kuɗaɗen haraji da gwamnatin jihar Niger ta sanya wani ɗan kwangila ya riƙa karɓar mata. Masu zanga-zangar dai da suka haɗa da ƙungiyoyin masu motocin sufuri da kanikawa da masu aikin walda da facin taya sun ji harabar majalisar dokokin jihar Niger ne domin mika kokensu akan takurawar da suka ci ana yi masu. To, amma sai jami'an tsaro suka fatattake su da barkonan tsohuwa. Malam Idris Muhammad shine shugaban gamayyar waɗannan ƙungiyoyi ga abin da yake cewa.
To, mu dauka wannan mataki don ina gane gwamnati ya matsa mu a bango. Ali yanzu da ina yi maka magana ba cikin memban mu wanda bai biya abun da ya fi 30,000 ma na jasir gwamnati ba.
Na haraji?
Yes, na haraji. Mun riga mun biya wannan ko. Muna nan kenan, wani ya shigo wai company nashi wai boya bam. Ya zo ya sa kudin wajen all the business association na Niger State. Kuma mun bi necessary organization, mun je mun meet Minister of Works and Transport, aka ce su sun yadda da complain namu, a yi setting up na committee, an ba mu 2 weeks akan report gwamnati ya yi amfani da wannan report. Wallahi wallahi har yanzu ya fi sati 6 yanzu ba kira mu ba.
Kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya yi mun bayanin dalilin da yasa suka kori masu zanga-zangar ta wayar salula.
Kusa awa biyu hanya ba mu iya wucewa, an bi cikin lanuma kuma da hanya mutane su wuce kan kiya, shin ba mu da doka daga gare?
Ko da yake dai kokarin jin ta bakin wannan dan kwangila da ma kwamishinan ayyuka da sufuri na jihar Niger Abdul Malik Cheche ya ci tura. To, amma kakakin gwamnatin jihar Niger Mr. Jonathan Vatsa ya yi bayanin matsayinsu akan wannan al'amari.
Abin da ya sa maka gan ma'anin kawo consultant domin ba a biya ne, kuma ba society da za ta ci gaba in ba biyan kuɗin haraji. So, abin da nake so in faɗi ma wa'annan 'yan union, wannan abun ba batun hada ba ne, su zo da su da mu mu zauna mu tantance.
Amma to kun sa an watsa musu barkonun tsohuwa, an kakkama su ma
kuma kuna ba
batun hanya can cega da sahin nan ya ka gani sun tare hanya ba su da yancin da za su tare hanya
an dai share wunin jiya Laraba tashoshin mota na rufe a birnin na Mina yayin da su kuma kanikawa da dangogin su suka kaurace ma wuraren aikin su al'amarin da ya haifar da damuwa ga matafiya da ma masu bukatar gyara ababen hawan su Mustafa Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Nigeria
to Allah shi kyauta yanzu kuma zamu leka kasar Niger inda a majalisar dokokin kasar ta yi wa dokokin zabe garan Bawul Sulemu Mina Barma dauke da cikakken rahoton
Tsawon wunin jiya aka shafe ana tafka muhawara tsakanin ƴan majalisar dokoki na bangaren Rinjaye akan kudurorin da bangaren zartarwa ya gabatar domin kuskure wasu dokokin da ake ganin suna kawo cikas a sha'anin tsarawa da gudanar da zabe dage zama da sake komawa zauren majalisar an yi kamar sau uku kafin a kada ƙuri'ar da sakamakon ta yayi nuni shirin ya samu karbuwa da ƙuri'u 135 daga cikin 171 mataimakin shugaban majalisar dokokin ƙasa Iro Sani yayi wa manema labarai ƙarin bayani
ba wai sai zabe ya karato ba a girka hukumar zabe a'a yanzu za a sa hukumar zabe mai zaman kanta wadda ba ta kalkashin kowane irin iko mutanen da ke cikin ta suna da wa'adi na shekara 6 ana iya asabunta wannan wa'adi ko kuma a sake su in ya zamanto wani dan majalisa ya rasu mataimakin shi zai dauki wurin shi in mataimakin ne ya rasu kuma an dauki matakai yadda dan dai cika gurbin kujera guda ba sai an shirya wani zabe na gari duka ba inda za a kashe dukiya a bata lokaci don saboda kujera guda kawai koti ita za ta ba jam'iyyun siyasa dama su mika mata wanda ya kamata ya zamana a wannan gurbi
a watan Afrilun da ya shige shugaban kasar Niger ya kira yakuwar zabe domin cike gurbin dan majalisa mai wakiltar mazabar yankin Maradi da ya kamata a gudanar a watan gobe to amma matakin majalisar na nufin zaben ya shiga halin kila wakala
to yanzu wannan doka ta banga kotin koli ita za ta nuna mana bisa ga doka saboda wannan doka da muka dauka doka ce wadda sai mun aika ta wato koti ta tsarin mulki ita za ta shar'antawa ta nuna mana wannan doka wadda muka dauka ta yi daidai ko ba ta yi daidai ba da tsarin mulki na kasa
yan adawa waɗanda tun a watan jiya suka kauracewa dukkan wani zaman da ya shafi tantauna gyaran huskar gundun tsarin mulki da dokokin zabe na ci gaba da kafewa akan bakar su yanzu ta bayyana demokradiya ake yi wa zagon ƙasa inji Honorable Usmanu Sanda
gyaran huska ne da ana yi domin fayyada tarayya tunda anke in ayi zabe hisbillahi ba zai samu wani abu ba guye vraiment yunkuri magudi ne suna nan suna sare tun yanzu
to yanzu da yake majalisa ta amincewa waɗannan sauye-sauyen da gwamnatin ta gabatar shin ku yan adawa za ku kenan
mu abinda mun fara shine muna ci gaba da shi ko kowa domin a tabbatar da gaskiya
da yake mai da martani akan korafin na yan adawa Honorable Iro Sani na cewa
inda suna da hujja ai sai su zamana cikin majalisa ayi a tattauna da su su hidina su ra'ayi mu hidi su yanzu badar dalili suke na su hashe da kuka kenan yanzu ko tuwari muka yi ko kyaftawa muka yi kawai sai su roshe da kuka su an masa laihi
Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
to har yanzu dai kuna tare da sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu na cewa karfe 11:14 yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Assalamu alaikum masu sauraron sai bango ya tsage Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin Hajiya Maryam West mai baiwa shugaban Najeriya shawara wadda kuma take lura da shirin tallafawa talakawa samun bashin kuɗin jari da daukan dalibai aiki da gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ballo da shi da ake cewa Empower da Turanci za ta ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka mata a wannan fili na sai bango ya tsage
Assalamu alaikum wa rahmatullah
Wa alaikum salam
Ina na Talib Yahya daga Kano lamar hukumar Kano local government ta ita ce ina son babban bakwa ta yi mana bayani akan dokokin da aka shimfiɗa dangane da wannan tallafi, kuma idan mutum ya karewa annan dokokin da irin hukuncin da za a yi masa. Wannan ita ce tambaya.
Na wannan program
wanne ciki?
Dokokin da
ciki ta ji batun dokokin ta cikin shirye-shiryen wanne? Ka san akwai shirye-shiryen kala-kala na daukan matasa aiki ko na bada bashi ko kuma na tallafawa mata.
Na bangaren tallafin dai.
Na kyauta ko kuma wanda ake bayarwa bashi?
Wanda ake bayarwa bashi dai, wanda mutum zai biya.
To Hajji Amadiyan, kin gane tambayar?
Na gane. Abinda kawai muke cewa ba sai ka kawo komai ba, bari mu kwace. Abinda muke cewa ku yi kungiya, saboda haka ku san waɗanda kuke zama ku yi kungiya da su, waɗanda kuka yarda da su ne. Duk wanda nan gaba bai biya ba a lokacin da yake a biya, dukkan ku da ke kungiya za a hana kwashi nan gaba. Wannan kuɗi da za a aka nema a hannunku, an nema a kan cewa za ku biya don a sake bayarwa in kuna nema, ko kuma a ba maƙotanku da ba su samu ba. To ka gani, in kun danne kuɗin nan ba ku biya ba a lokacin, kun hana wasu kenan.
To a taƙaice,
wannan ba wannan ma kawai bashin ba, nan gaba in kuka nemi bashi ko ina, tunda mun riga mun ɗauki BVN ɗinku. Za a nuna a cewa kai baka da gaskiya, kana karɓan kuɗi baka biya. Saboda haka, ko ba namu shirin ba, nan gaba tunda akwai shi a jikin BVN ɗinka cewa ka karɓa baka biya ba, to abin zai biyo ka.
To Hajji Amaryar, shikenan iyakacin hukuncin da za a musu kenan? Ba za a bi wata hanya na karɓan kuɗin ba?
To ai, mutumin da bai biya bashi ba da yake ƙauye, ni za ka karɓa. Shi ne gaskiya.
To
me za ka karɓa a hannun shi?
To mana
kawai ka hana wasu ne nan gaba. Ka hana kanka, ka hana wasu, kuma kai kanka nan gaba baka san ran da abin zai kulle maka ba.
Haka
ce da kai, gashi kai fa baka da gaskiya, baka da riƙon amana.
To malami na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Alaikum salam. Kuma ka tuna cewa nan gaba ma ba kai ka ɗaya ba, duka waɗanda kake tare da su kuka haɗa kai, dukansu za a hana.
To
kai wa kowa.
To bismillah malam.
Assalamu alaikum. Sunana ɗan warin da nake Hajji Ahmadu. Ne mun san ko da shi dai shugaban kasa na magana kan maganar noma, mutane su gida sun saka noma. To shi manoman nan na masu rikiwon kaji, to kuma mu mutanen karkara ba mu sai da ake rene su, saboda suna da sauran mutuwa ba kaman ma musamman kaji nan. To wani irin tanadi ka ware wanda za ku horatar da mutane da horatar da su akan kiwon kajin nan, saboda idan aka fara a ga asara ko hauli kauti, saboda ka za a magana shi ne tambaya.
Hajji Amadu, kin ji tambayar tasa?
Na ji suna yana tambaya ne akan kiwon kaji ko?
Waya za a taimaka a ko horar da mutane yadda za su yi kiwo?
Wannan kuɗin da muke ba mata ɗin nan kowace kowane 2,500 ɗin nan, in matan sun nuna ga shi abinda suke son su koya akan yadda za su koma sana'ar da suke son su yi, za a koyar da su, za a samu mutanen da za su yi su koya. Amma abin ne, ba mu san mutane nawa ba ne za su fito su ce ga shi abinda suke son su koya. Kowa da abinda ya dame shi. Wani girki ne, wani shuka, noman abubuwa daban-daban. Saboda haka sai mun san inda yake, sai mu ga sai su kowane local government yana da facilitator, wato mutum ɗaya da za su ringa yi wa magana. Su kuma facilitator ɗin za su gaya mutum ɗaya da gwamna ya zaɓa, su kuma za su gaya mana. To sai mun san ire-iren abubuwan da mutane suke so, za mu shirya mu dawo mu same su. Amma tabbas idan da wanda ke son ya nemi koyon yanda zai sana'a kaji, muna da mutanen da za su zo su koya. Amma sai ka nuna ga sha'awarka.
To malami na gaba, bismillah ko?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Muna yi bayan Ahmad Yaya.
To
tambaya na ga Hajiya shi ne game da maganan tallafin nan duk da ake yi. To ban ji an taɓo ɓangaren manoma ba, don an yi maganan cewa akwai tallafi da za a bayar, za a samun matasa aiki, sai kuma ga wannan tallafi da za a bada na bashi. Sanin cewa ga shi damuna ruwa ta faɗi.
Malam, ta taɓo ku batun manoma ba ka ku sani?
Na'am, to ina jan bani ku sake.
Za ka ji ansar ta ba mutum na gaba, ko kana da wata tambayar?
Tambayar nawa kenan. Sannan kuma a nan Abuja wannan tallafin din akwai kungiyoyi da yawa da suke a sojin din wannan abu. To sun an fara saki ne a nan Abuja maganan ba da rancen nan. an fara ba wasu kungiyoyi ne a nan Abuja koko akwai wani tanaji da ake yi.
Hajiya Maryam, an fara ba da wannan bashi a Abuja?
Eh, an fara amma ya danganta ga lokacin da wannan tambayoyin da muka yi da muka ce dole sai mun nuna mun cewa kun haɗu din kuma an bi an san ku. Duk wannan ya dawo hannunmu, an tabbatar cewa za ku yi haɗa kungiya din, kuma an gan ku an san kowa ya kungiya din, sai kun ga a zuwa kan bashin ku. Wasu sun samu tabbas a Abuja.
To malami na gaba, bismillah ko?
To Hajji, assalamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Sunana Suleiman, ina tare da taron local government jihar Nasarawa.
To,
tambayar Hajiya shi ne, babbar bakuwa tambayar a kanki take, wannan hoɓɓasa kike yi game da wannan matsayi da aka baki, kika kin sauke wannan nauyi da aka baki ba tare da irin tashin-tashina da ake yi game da cewa Muhammadu Buhari ya kawo wasu mutane kusa da ni suna wasu abubuwa na matsantanta ba, kuma ya kasa yake musu komai. Wannan hoɓɓasa za ki yi domin ki ga lallai wannan matsayi da aka baki sun fi daga dakar sarki, musamman ga cikin talakawan Najeriya, an yi lafiya an gama lafiya. Tambaya ta ta ɗaya kenan. Tambaya na biyu Hajiya shi ne, game da wannan tallafi da ake magana baiwa matasa maza, shin wannan zan hankali za ku yi wa musamman na karkara, za ki ga mutumin karkara shi yan ba shi tallafi a kan ya je ya amfana, ya fito ya je kuɗi dai ga shi bashi na bayan da banki, amma ya fito ya je ya ƙara aure kawai zai fargadar da kuɗin ya sauɗin ma abin da zai biyo ba yiwuwa. In wayar da kan mutane kafin ku ba su wannan tallafi, tambaya nan kenan, da fatan za ki koma gida lafiya. Neman da jihar ka kare local government.
Wa'annan tambayoyi malami ba zan iya cewa abubuwa eto in magana jimai.
Eh, shi ne na ce hato. Ai, shi ne ɗin tambayan, kuma da ni tambayar shi ma ta biyu ina ganin aikin ansa, sai dai kawai ɓangaren cewa kuna yi ma mutane bayani kafin ku ba su bashin. Sai kuma tambayar shi ta farko.
Abubuwan da aka same mu kenan, ya kamata a yi musu kamar training, a nuna musu yadda za su abubuwan nan. Gaskiya muna yi ne kuma a kan muna yi ɗin muna koyo da muna jin abin da mutane suke cewa. Mun ɗauka waɗanda za su nemi bashin nan, dama sun soma wata sana'a. To yanzu muna ganin da yawa mutane kawai suna yin ƙungiya don su soma sana'a ne, ba su taɓa yin sana'a ba da. Shi ya sa muke neman mu sake shirin yadda sai mun yi musu magana a kan yadda za su soma sana'a ɗin, kamun ba su bashi. Amma wannan sai an cire mishi kuɗi daban, don haka sai budget ta fito. An riga amina, sannan za mu iya zuwa sai mun yi training tukunna mu ba da bashi. Amma waɗanda suke da sana'a, dama suna da sana'arsu, suna neman kuɗinsu, kaga ba sai an nemi training ɗin ba, kawai za a ba su ne su ci gaba da sana'arsu. Wayancan kuma tambayoyi gaskiya ba abin da zan iya cewa, don ba zan iya cewa ga abin da shugaban ƙasa ya ce ba, ni ma aiki ya sa ni, maza aikin da ya sa ni ya ce gashi abin da zan yi, ba zan yi kankabar in sa kaina cikin wani abin da ba a sani ba.
Ta baka ansa, ta ce batun na farko ɗinnan da kai ba za ta iya cewa komi ba, da kake cewa shugaba Buhari ana zargin shi. To sai kuma batun da ka ce
ana alhakin shi kawai, tunda kowa da shi ko yana iyakacin kokarin shi, ya ɗauki mutane ya ce su yi aiki.
Kash Malam Suleiman, gashi lokaci ya karato, a saboda haka cikin yarda Allah a makon gobe Hajiya Maryam West za ta yi ƙoƙarin amsa ɗaya tambayar da ka ce kayi. A halin yanzu kuwa Jummai Alice ke gayyata ku makon gobe domin jin wani shiri na Sai Bango Ya Tsage.
To madalla Jummai Ali, ga nasihar azumutar Ramadana.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Muhammad Nasir Abdulmuhi daga Jos National Headquarter na Jibus. To muna yi wa Allah tabaraka wa ta'ala, wanda da ikonsa da yaddasa ya kawo kwanaki masu alfarma, waɗanda suke su ne kwanaki na ƙarshen watan Ramadan. Wannan kwanuka suna da tsada, domin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama abinda aka rawaito daga gare shi yana nuna Allah ya saukar da aya guda, yana ce lailatush wato laila ne ɗaya ta lailatul qadr khairun min alf shahr, dare ne na ubangiji da ya bada shi ga bayin sa kyauta in an kwatanta shi yafi wato darare na wata kusan dubu. Dubun nan kuma malamai suka ce akalla shekara 84. To wannan lokaci ana fara neman wannan wuri ne daga ranar 20, daren 21, daren 23, daren 25, daren 27 har zuwa da 9. Don haka muna fata jama'ar musulmi a zage dantse. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar, ya kuma sanya cikin abubuwan da shi kansa yake tayashi da iyalansa shi ibada. Muna roƙon Allah ya bamu dacewa.
To amin, Allah kuma ya karbi ibadun mu. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau cewa yayi babu shakka sake bullar cutar shan inna kasar Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo, kamar yadda hukumar lafiya ta bayyana wani babban kuma baya ne ga yunkurin kawo ƙarshen cutar da hukumar kiwon lafiyar kasar ke yi. Da fatan hukuma za ta tashi haikan wajen daƙile wannan cuta. Sako daga Hussein Abba Dambam jihar Bauchi da Ahmad Suleiman Bajoga jihar Gombe. Sakonmu na gaba ya fara da sallama, inda ya ce ya kamata hukumar Alhazan Najeriya ta rage kudaden kujerar aikin haji ko al'umman musulmi sun samu damar zuwa sauke farali. Sako daga Safiyanu Gumel Zangon Daura. Hakika taimakon da kasar Iran ke bawa kasar Qatar wani abin alfahari ne da fatan sauran kasashe za su yi koyi da wannan kasa wajen bada wannan taimako. Sako daga Abdulsalam Mai Waldar Gas Dambam. Sakonmu na ƙarshe a yau cewa yayi yin watsi da ƙarar da gwamnati ta shigar akan zargin kin bayyana kaddarori da take yi wa shugaban majalisar dattawa Bukola Saraki, wani babban kuma baya ne ga yaƙi da cin hanci da rashawa a Najeriya. Kuma ba kowa ya kamata a zarga ba, face ita kanta gwamnatin tarayya. Kasancewar gwamnatin ta gaza gabatar da ƙwararren shaidu akan zargin da take yi wa shugaban majalisar. Sako daga Muhammad Salisu Ƙauren Namo da Zamfara.
Kuma da Allah a ci gaba da aiko mana, mu kuma za mu ci gaba da karantawa kafin mu karkare ga Muhammad Lalo da takaitaccen labarai.
Yan sanda a London sun ce akalla mutane 17 ne aka tabbatar da mutuwarsu a gobarar da ta lakume wani gida mai hawa 24 ranar Laraba, amma sun ce ana fargabar adadin zai iya karuwa. Shugaban yan sandan birnin London Stuart Candy ya ce ana kula da wasu mutane 37 a asibiti, inda 17 daga cikinsu suke cikin mawuyacin hali. Amma ya ce abu mafi muhimmanci a gare su yanzu shine a gano mutanen da suka bata. Jami'a Somalia sun ce akalla mutane 29 aka kashe a wani harin da ƙwan kungiyar Al-Shabab suka kai a fitattun gidajen cin abinci da ke birnin Mogadishu. Wani kakake a hukumar tsaron kasar ya faɗa a yau Alhamis cewa daga cikin waɗanda suka mutu har da fararen hula 18 da mata 7 da kuma wasu da su kansu maharan 6 waɗanda suka farma gidajen cin abincin 2 da ke gundumar Hodan a babban birnin kasar ta Somalia. A yau Alhamis ne shugaba Trump ya soki rahotannin da ke cewa mai shigar da ƙara na musamman da ke bincike kan katsalandan ɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka yana bincike kan ko ya yi yunkurin hana doka ta aikinta a binciken da ake yi na Rasha.
To madalla, masu sauraron mu anan kuma za mu dasa aya, sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Saida Hamdun da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni, da injiniyanmu na yau Malam Pete, ni Nazir Ahmad Hausawa ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin Yau da Gobe, wanda Usman Kabara da Safinatu za su gabatar.